This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarkil Hashim Gumel da sauran abokai ke muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 10 ga watan Oktoba ne shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarkil da kanin labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Laraba, inda ya jaddada goyon bayansa ga Isra'ila. Mahaukaciyar guguwar Milton ta yi kace-kace da gabar tekun fashe na Florida a kudancin Tampa a daren jiya Laraba. Hawa kuma za a ji cewa kungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ECOWAS ta ce za ta aike dakaru 5,000 domin tunkara kalubalen tsaro a yankin yammacin Afirka.
Kanin labaran duniyar kenan, a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu 'yan kasar Lebanon mazauna Najeriya sun fara yin tsokaci kan hare-hare da ake kaiwa a sassan kasar su.
Duk mutum a duniya ba kowa yana sobo, kawai addu'a za mu yi musu. Allah ka wa'ar rahama ko ina, insha Allah wannan nubo zai kare very soon insha Allah. Saboda ba zaka jin dadi in wani ya mutu haka a gaban ka kuma bar wani shi a cikin wannan wo.
Za a ji cewa Najeriya kamfanin mai na kasa NNPCL ya yi karin haske kan dalilin da ya sa aka yi karin farashin litar mai a kasar.
Abin da ke faruwa farashin mai amma shi kaso duniya take fito da farashi saboda abin da za a amfani da shi na gurbataccen mai da za a sa a farashin duniya ake siyan shi kuma shi yake ko farashin ne zai kama kowace lita.
Kama kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. A wannan makon shirin ya duba batun taimakekeniya tsakanin ma'aurata a gidajensu. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Laraba, inda ya jaddada goyon bayansa ga Isra'ila yayin da take ci gaba da kai hare-hare kan 'yan bindiga a Gaza da Lebanon, tare da yin la'akari da mayar da martani ga hare-haren makamai masu linzami na Iran na baya-bayan nan. Kiran wayar shine tattauna wasu ta farko tun ranar 21 ga watan Agusta. Fadar White House ta ce mataimakin shugaban kasa Kamala Harris tana cikin tattaunawar. Mai magana da yawun Fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce dama neman labarai cewa tattaunawar an yi ta ne kai tsaye kuma ta dauki kusan rabin sa'a. A sanarwar da aka yi a hukumance, Fadar White House ta ce shugabannin sun tattauna kan matsalolin gaggawa na sabunta diplomasiya don sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza, tare da magance matsalolin jin kai da ake fuskanta a yakin. Mahaukaciyar guguwar Milton ta yi kace-kace da gabar tekun fashe na Florida a kudancin Tampa a daren jiya Laraba, inda ta kakkaba wutar lantarki tare da janyo wasu guguwar da ke barazana ga rayuwa da barna da iska da ruwan sama a sassan tsaki da kudu maso yammacin jihar Florida. A lokacin da ta isa kusa da Siesta Key a cikin gundumar Sarasota, Milton ta kasance guguwa mai mataki uku tare da matsakaicin iska mai tafiyar kilomita 205 cikin sa'a. A cewar cibiyar kula da bala'o'in guguwa da ke da ofishi a birnin Miami, mahaukaciyar guguwar Milton ta isa da ƙarfin iska mai tafiyar kilomita 108 cikin sa'a a kudu da Tampa, amma guguwar ta haifar da wasu ƙarin guguwa da ambaliyar ruwa daga bakin teku zuwa yankunan biranen Tampa da St. Petersburg da Sarasota da kuma Fort Myers. Gargadin guguwa ya fara aiki ne a ranar Laraba a kusan dukkanin gabar tekun yammacin gabar tekun Florida mai tsawon kilomita 500. Babu wutar lantarki ga gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan 1, galibi a kananan hukumomin Sarasota da Manati, inji kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Shugaban hukumar kula da hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ko IOM a takaice na yin kira da ayi hijira cikin koshin lafiya zuwa kasashen yankin Gulf a daidai lokacin da hanyar gabashin yankin gabashin Afirka mai hatsarin gaske ke janyo asarar rayuka. Hanyar da ake kira hanyar gabas ta tsakiya ta taso ne daga zirin kahon Afirka zuwa Saudiya da tekun Fasha ta hanyar Habasha da Djibouti da Somalia da Yemen. Ma'aikata 'yan cirani musamman daga Habasha har ma daga wasu kasashen gabashin Afirka suna bin hanyar ne domin neman ayyukan yi da arziki. Akalla mutane 48 ne suka mutu yayin da wasu 76 suka bace ko kuma ake kyautar zaton sun mutu bayan da masu safara suka tilasta bakin haure sauka daga cikin kwalekwale biyu a ranar 1 ga watan Oktoba a tekun Bahar Maliya dake gabin tekun Djibouti. Kusan dukkan bakin hauren ƴan kasar Habasha ne. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan sa da filo zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya. Yayin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin ma'aikatar huda da kasashen waje ta Najeriya da shugabancin kungiyar ƴan Najeriya mazauna kasar Lebanon. Dangane da alkalman mutanen da ke muradin a kwazo su zuwa gida Najeriya saboda tarzomar yaƙi a ƙasar ta Lebanon. Yan Lebanon din mazauna Najeriya na ɗarin tofa albarkacin bakin su akan harharin da ake kaiwa a sassan ƙasar su. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kori ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni na nuni da cewa tuni wasu kasashen duniya suka himmatu wajen kwashe ƴan ƙasar su daga ƙasar ta Lebanon saboda karuwar zaman zulumi a ƙasar sanadiyar cille-cillen rokoki tsakanin Isra'ila da Iran ta hannun ƙungiyar Hezbollah. Al'amarin da kai tsaye ya shafi Lebanon kuma ya dagula harkokin yau da kullum a ƙasar. A wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin kasashen waje ta Najeriya, ambasada H.A. Abu Obe ya ce daga cikin kimanin 'yan Najeriya 2000 da ke zaune a ƙasar Lebanon, ofishin jakadancin Najeriya a Beirut ya yi rijistar mutane 500 waɗanda ke muradin a kwaso su zuwa gida. To sai dai shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna Lebanon Musarolin Aibob Diasa ya ce babu ƙanshin gaskiya akan haka, yana mai cewa mutane 500 ɗin da ake magana an yi rijistar su ne ƙarƙashin tsarin sanin 'yan Najeriya mazauna Lebanon a hukumance. Farfesa Kamil Sani Fage, masanin kimiyyar siyasar ƙasa da ƙasa da harkokin diplomasiya, ya fayyace dalilan waɗannan bayanai masu cin karo da juna.
Matsalar da ake samu a Najeriya shine gaskiya ba mu da tsari, ba daɗewa, shi dai haka ta faru a Ukraine, Sudan da wurare dai daban-daban. Sannan abu na biyu kuma ba mu da bayanai wanda ake cewa database na 'yan Najeriya a ƙasashe. Sannan kuma ana taɓa rawa sai sama bisa yanzu da kare duk ƙasashen da 'yan Najeriya suke, wasu ba ma ma'aikatan Najeriya ba, kuma mun ƙasa ma ba su san ɗan Najeriya nawa ne yake ciki ba.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasar Lebanon mazauna Najeriya waɗanda ake yi wa laƙabi da ƙorori suke shakkun tofa albarkacin bakinsu akan wannan sabuwar tarzoma da ta ritsa da ƙasar su, duk kuwa da mummunan tasirinta akan iyalai da harkokinsu na kasuwanci. To amma wani ƙwara mazaunin Kano mai suna Hassan Golden Leo ya yi ta maza.
Yanzu magana da ya kawai zamu ce duk mutum a duniya ba kuwa yana sobo, kawai addu'a zamu yi musu, Allah ya kawo arhama ko ina, insha Allah wannan bo zai kare very soon insha Allah. Saboda ba za ka jin daɗi in wani ya mutu haka a gabanka, kuma bar wancan a cikin wannan wo kawai yana zauna haka a hanya, za ka ganshi akwai wani misil zai sauko zai kashe shi, kuma wannan haka zai mutu, kuma shi bar wancan a cikin wannan wo, kuma ka gani babban siyasa ba wani ya sani wannan siyasa, ba ruwan wannan mutum, wannan children, wannan mata mai suna mutu, wannan duka ba ruwansu.
Kamar da kure kuke nan in an yi misali a can ya kuke ji a zuciyar?
Dole ba wani zaji daɗi, ko iyalinka ko ba iyalinka ba. No, ba za ka jin daɗi, kare ya mutu a hanya, ba wani zai ji daɗi. Kare, ya za ka gani ko ina akwai war, ba kawai a Lebanon, Gaza, ko ina a duniya.
To sai dai masana sun yi sharhi akan dalilan ƙwarorin na rashin ambata komai akan wannan tarzoma.
Idan ka duba mutanen Lebanon wanda suke nan, wani suna da ƙungiya mai ƙarfi wanda suke da tasiri sosai akan haɗuwar kansu, don haka zai yi wahala a ce sun fito sun yi wani bayani akan al'amura. Ma'ana dai suna shakkar batun matsalar tsaro na ƙasa da ƙasa.
Farfesa Kamil Sani Fage kenan, masanin diplomasiya da kimiyyar siyasar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar filiya da labaran duniya kashi na biyu.
Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Yammacin Afirka ECOWAS ta ce za ta aike da dakaru 2500 domin tunkara kalubalen tsaro a yankin Yammacin Afirka, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya hada mana.
Kwamishinan harkokin tsaro na ECOWAS kenan Dr. Abdul Fattah Musa kenan ta muhimmancin aikewa da dakarun wanda yake zai taimaka gaya wurin samar da zaman lafiya da tsaro a Afirka ta Yamma. Wannan kuma mataki ne da tuntuni ya kamata a ce an dauka, a cewar kwararren Hafsa akan matakin wanzar da zaman lafiya a mataki irin na kasa da kasa, kuma tsohon kakakin rundunar kawancen kasashen yankin Tafkin Chadi Kanar Muhammad Dole.
Bukatar kafa rundunar yaki da yan ta'adda da kuma tunkarar manyan laifuka a kasashen Afirka ta Yamma abu ne da ya kamata a ce an yi tuntuni ganin irin yadda ayyukan yan ta'adda suka haddabi ko kuma suka yi kamariya wadanda a wannan yankin. Ya haka tabbas zai bada dama wajen rage kashe-kashe da kuma safarar makamai a tsakanin waɗannan ƙasashe.
Masanin tsaro Eya Komodo Baba Gama mai ritaya na ganin kudirin na ECOWAS abin ayaba ne saboda dalilai kamar haka.
Za ka samu mutane kawai da suka zama displaced sun kai misalin kimanin a miliyan 4,800. Sannan kuma in ka duba internally wanda aka yi displaced din su a wayannan wurare sun kai miliyan 2,400. Kaga wannan abu ba abun dadi bane, abun tashin hankali ne in ka duba a tsaro a wayannan a yanki namu.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina. Daga ƙarshe ana ci gaba da kidayar ƙuri'u yayin da 'yan ƙasar Mozambique da suka kada ƙuri'a a ranar Laraba ta gabata ke dakon sakamakon zaɓe tsakanin jam'iyya mai mulki da ta mamaye fagen siyasar ƙasar su kusan shekaru 50 da 'yan adawa uku na siyasa. Sama da mutane miliyan 17 ne aka yi wa rajista don kada ƙuri'a, ko da yake ba a san ko nawa ne daga cikin waɗanda suka yi rajista ba suka fita suka kada ƙuri'ar ba. Tun da farko dai an yi layukan zaɓe a rumfunan zaɓe a wurare daban-daban tun daga ƙarfe 7 na safe, inda jama'a ke da sha'awar kada ƙuri'unsu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NPCL ya ce farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya ne ya yi musabbabin ƙarin farashin litar mai a ƙasar. Kamfanin ya bayyana haka ne ta bakin babban daraktan sashen kasuwanci da cinikayyarsa Alhaji Lawal Sade, kamar yadda za ku ji a wannan hira, inda Halima Abdurrauf ta fara da tambayarsa ko me ya janyo aka ƙara farashin man fetur a gidajen man NPCL, sai ya ce.
Eto Halima, kamar yadda kika faɗa cewa gashi an waye gari a Najeriya sun gani an samu canjin farashin mai a gidajen mai cikin ƙasa ko ina. Eto kin ga abin da ke faruwa, farashin mai amma shi kaso duniya take fito da farashi saboda abin da za a amfani da shi na gurbataccen mai da za a sa a farashin duniya ake siyan shi, kuma shi yake ko farashin ne zai kama kowace lita. To tuntuni kama abin da ke faruwa ita NNPC ta shigo da mai ɗin akwai bamban. So ba wai an ƙara kuɗi ba ne, a dama wannan ɗan bambanci ne da take ta faruwa da idan idan take ɗauka a saida ma kuma ƴan Najeriya ba wai kuɗin shi ba ne dama da aka shigo da shi. To amma yanzu da dama ta bayar cewar insha Allah ya sa matakin mu za a iya yi a ƙasa, to sun ga duk farashin da ya kamata da aka samu na ƙasar wanda aka yi aka tata da kuɗin da aka sai shi gurɓataccen mai da farashin da ya kama na kowace lita sai su sai a haka ɗin. So kawai abin da ya faru kenan.
Ko za ka yi mana ƙarin bayani akan yadda 'yan Najeriya za su fahimta cewa ga yadda farashin kowace lita ya kai ga naira 1,030 a gidajen mai NNPCL inda 'yan kasuwa suke sayar da nasu sama da wannan farashin?
Eh, kamar yadda na yi miki bayani, shi ainihin wannan kuɗin shi ne in aka duba abin da kasuwa ta kama ita NNPCL ta sayi mai a wani matakan su abin da ya kama kenan, to shi ne za ta saida ma 'yan ƙasa a haka. To shi yasa yanzu wannan shi ne farashin da ya kama na haka za a sayar in aka tace shi a cikin Najeriya kuma ko wancan ma refining da ta ci haka kudin zai kama kuma karin bayani shine tana yiwuwa nan gaba idan kudin gurbatacce mai ta zo kasa wannan farashi zai kasa da haro gurbatacce mai ya sama shi ma farashi zai sama hawo kuma canji na dala shi ma haka yake kawo wannan amma mu yanzu abin jin dadin mu a Najeriya ake tashi shi kuma muna tabbatar da cewar kamar mu a NPC insha Allah abin da muke da kokarin yi magana cewar duk gidajen mu ana sayar da mai saboda shi kai samuwar mai din ma yana da amfani ga ƴan Najeriya so mu tabbatar da gidajen mu ko ina ake neman mai din za a samu a saya
sai da ƴan Najeriya duk suna ta cewa ya kamata a ce tunda a cikin gida ake sarrafa man to danyen man ana tacewa a cikin gida ya kamata farashi su sauka ne ba yin sama ba kuma yi dalilin da yasa ba a samu raguwar farashi
to kamar yanda na bayani kuma kin san mu NNPC company ne mai zaman kanshi amma kuma company ne wanda kuma mallakar gwamnati so inda doka ta ba mu shine duk wanda muka sayi mai nan doka ba ta ba mu cewa mai asara ba mu saida so haka muka sayi shi a matatan mai din so kuma yanda muka sayi shi haka za mu sayar shi yasa ko a yanzu ma ita doka ta ba da damar cewar ba lalle bane sai NNPC ta zama operator ne ga mu saida mu wasu su ɗan kasuwa duka gaba ɗaya za su iya zuwa kowa ya je inda mu ma za mu iya zuwa mu bi layi mu ci mu su manna a wannan matata din yanda kuma kasuwa ta samu sai a sayar
to su Ipman sun ce ba su samu sanarwa akan cewa za su iya zuwa Dangote kai tsaye ba shin an fitar da sanarwa an ba su
to ai kin ba mu bane Dangote kuma ba mu bane muke rike da Ipman so su sai su je su samu na tabbata an sai su samu hukumomin matata din za su yi magana da su kuma na tabbata za su daidaita da kankanin su
su suna bayani ne kamar ku ne kuke da iko na ba su damar su je su yi wajen Dangote yace ai suna jiran sanarwa daga gurin ku akan za su iya zuwa wajen Dangote kai tsaye
yana a cikin maganar da ya shine za su iya zuwa kamar yanzu misali man da muka saya a matakan mai da farashin da muka saya so ko da sun zo wurin mu doka ta ba su dama kuma kasuwanci ne za su ga kudin da muka shi za mu sayar musu kila tana aiwa ma mu ce sai mun dan dora wannan riba akan abin da mu muka saya a wurin matakan mai so su za su iya duk kila zuwa an suka je can wurin su directly ba tana aiwa su samu kasar da yanda za mu sayar musu so kin ga kawai kasuwa ne inda za ka samu sauki a nan za ka je za ka sai kayan ka so ba wai mu ne muke za mu ce ku je ko kuma shi wanda zai sayar musu su ku zo kowa kasuwa ce a bude so kowa zai iya zuwa suka tambaya na tabbata ba za a ce musu a ba kuma ma suka zo mu ma wurin mu din amma yanzu mu abin da muka sa a gaba shi ne mu tabbatar da cewa ɗan Najeriya sun samu mai duka a gidajen mu wanda aka saka NNPC Limited a ko ina yake a cikin kasar nan dan akwai mai ku tabbatar da wannan kuma ingantaccen mai da kuma mutum ya sayi mai din lita ɗaya kasa lita ɗaya ne take za ka biya kuɗin ta
Babban daraktan sashen kasuwanci da cikin ɗadi cinikayyar kamfanin NPCL Alhaji Lawal Sadiq kenan a hirarsa da Halima Abdurraouf. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka tsanta gwiwa. Ku jama'a tambaya nike da
namiji shine kan gida to amma yana da muhimmanci sosai mace ta bada gudumawan ta 100% saboda tafiyar da sha'anin iyali
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya na nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a yadda lamura ke gudana a gidajen aurensu. Lamarin da ke shafar zamantakewa tsakaninsu da mazansu da kuma yaran da ke tsakaninsu. A yau, shirin domin iyali zai fara nazarin wannan lamarin da nufin ganin an samu maslaha tsakanin ma'aurata. Wakili a jihar Plateau Zainab Babaji ta hada kan masu ruwa da tsaki da suka hada da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da ƴar gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa waɗanda suka haska fitila kan rawar da mata ke takawa a gidajen aurensu da kuma rawar da ya kamata maza su taka don ƙarfafa musu gwiwa. Farfesa Murna ta fara da bayyana yadda ake cuɗani in cuɗe ka tsakanin ma'aurata.
Namiji shine kan gida to amma yana da muhimmanci sosai mu gane cewa mace ya kamata ta bada gudumawanta 100% saboda tafiyar da sha'anin iyali, domin haka din shine zai sa ita ma tayi rawan gani kuma ya bata baki da gurbi a cikin iyalin. To amma kaga in bata bada komai ta zauna kawai cewan a'a namiji shi zai yi komai, bayan da ma ganin cewa ita bakinta an manne shi, to shi ma namijin fa za a zuba mishi irin kayan da watakila ba zai ya daukawa ba, a karshen ta gaba daya iyalin sai ta rugurguje.
To amma kuma a baya sai ana ganin kaman kuma ta kun fita allaka irin waɗannan nawaya ma su maza, me yasa kina ganin kaman ya kamata a ce mace ma a ce tana aiki ita ma ta kawo kudin ta a cikin gida domin a sarrafa abin da za a yi?
Eh, to shi rayuwa kin san is Bature yana cewa is dynamic, ya kamata muna ganewa da irin abubuwa da ke tafiya a zamani, sannan kuma mu san inda muka tsaya a cikin abin da ke tafiye. Ana misali yanzu kin ga cikin shekarun nan da suka shige har zuwa yanzu, maza da yawa damuwa ya dame su, mutane maza da yawa suna ta mutuwa, harkar rayuwa ya zama da wahala sosai. Ɗaya daga cikin dalilan shine gaskiya ɗawainiya yayi musu yawa, kuma waɗansu su ba su da ƙarfin da ya kamata da zai ba su iko su iya fitar da ko kuma a ce su biya bukatun duk abin da iyali ke bukata. Kuma yanzu kin ga gashi nan profile din mata yana tashi sosai yanzu, sai ki ga mace Allah ya bude mata kofa, kasuwanci ta sa hannu ki ga tana da abubuwa, sha'anin ilimi ne mace ta shiga ki ga tana ta tafiya. Muka gane cewa dukan mu ya supposed to complement one another, kin ga ba wani cewa shi namiji shine kade ya kamata ya komai da komai. Saboda haka 100% ya kamata mata su tashi su bada goyon baya wa maza a cikin sha'ani duk abin da kika samu, ko kasuwa ne ko albashi ne ko menene, ya kamata sha'ani gida shine number 1 a bashi karfi.
To Hajja Aisha, to kina ganin kaman lokaci ya kai da ita mace ma ya kamata a ce ta dauki waɗansu haƙoƙi na gudanar ko sarrafa iyali ta yadda za ta samu baki ita ma ta bada shawarwari game da abin da ke faruwa ko da a cikin gida ne ko kuma a cikin al'umma?
Gaskiya lokaci yayi wanda mata za su sa hannu dangane da gudanar da abubuwan gida, watakila na harkan kuɗi ko tarbiyya. Kamar yadda muka sani al'amuran yanzu sai dai a ce la haula wala quwwata, duba ga yanayin da ake ciki mazaje suna iya bakin kokarinsu domin su ga cewan sun sauke haƙƙin da yake kansu. To amma idan muka duba yanayin rayuwar da ake ciki, dole ne fa mata mu sa hannu domin a gudu tare a tsira tare, domin da haka ne idan ke ma kin sa hannu kina da bakin da ke ma zaki fada aji, ba wai zaki fada aji na gori ko wani abu ba, a'a zaki fada aji cewa ke ma fa kina taimakawa a harkokin gida. Duba ga yanayin da ake ciki, mazajen suna iya nasu kokari, so ke ma ya kamata ke ma a matsayin ki na mata in har kina so ki ga abin da zai tafi miki daidai, dole ne ke ma fa ki sa hannu ko yaya yake ko mun kankantan shi.
Hajja Salma, a baya za a ce ai wannan haƙƙin miji ne, ni mace ba ruwa na in ka kawo oho in ma baka kawo ba, saboda haka mata sai ki ga yawanci ba su da bakin da za su yi idan abu ya dame su ma su furta shi, saboda kila za a ce ko addini ne ko kuma wata al'ada ne an tauye musu bakin magana ta yadda za su faɗi abin da su ma yake zuciyarsu. Kina ga kaman wato sanya mata wato su zama su ma suna da haƙƙin da za su ɗauka a cikin gida zai taimaka wajen ba su murya a tsakanin al'umma ko kuma a tsakanin iyali?
To alhamdulillahi, kamar yadda yarwata ta faɗa, gaskiya lokaci ya zo wanda mu mata za mu tashi mu taimaki mazajenmu. A lokaci da yanayi yadda muke cikin nan, ba lokaci wanda mace za ta zauna ta ce komai da komai na cikin gida sai dai namiji ya kawo ba. Misali idan muka duba yanzu mazaje wanda suke ma'aikata ko wajen sana'o'i, a da idan kana da 1,000 zaka iya ka dauka ka kawo gida ka ba ma mace ta yi cefa ne kuma maybe ayi karyawan abincin safe sannan kuma ayi na rana ayi na dare to a yanzu idan muka duba mudin shinkafa ma kadai 2,000 zuwa 2,800 daga 2,600 zuwa 2,800 mudin wake 2,800 to idan muka duba wannan abun a sati in kika ce a aje miki abincin sati ki duba shinkafa mudu 10 wake mudu 10 masara mudu 10 wannan abun gaskiya ya kai wanda gaskiya mu mata ya kamata mu taimaka ma mazaje mu ba kaman da yanda na san wayen su mata suna da shifa amma idan miji bai kawo ba sai su ce su fa ba za su taimaka ma miji ba in miji in ya kawo in bai kawo ba sai dai a zauna a kwana haka wayen su mata ma sai ki gani sai dai su yi nasu da yara su ci miji in bai kawo ba sai ya ce shi ya je ya kwana a haka ko ya je ya nema gaskiya a yanayin da muke cikin nan ya kamata mu mata mu tausaya mu taimaka ma mazajenmu
Professor kana da ra'ayin cewa wato mata su ma su taimaka a gida saboda yawancin lokaci matan nan suna ganin kaman wato rashin ko barin muku haƙin gidan nan shi yake janyo ake danne musu waɗansu haƙoƙin su na cewa ba sa ma iya magana a cikin iyali ba sa ma iya magana a cikin al'umma
eh lalle kuwa idan an duba tun ma daga farko ai an halicci mace ta zama mataimakiya ne mai dacewa ya zamana ya halatta akan ta taimaki mijinta duk ta irin lokacin da zai nemi taimako to kaga idan za ta iya tanadi idan za ta iya taimaka masa domin abubuwan gida da bukatu da zai kawo kuɗi da sauransu kaga ta cika umarnin da aka halice ta takanas mata wasu sun yi makaranti wasu suna da ayyuka wasu suna da jari yau idan za su taimaka wa mai gidan nan ko da directly ko kuma ta wurin yaransu biya bukatan yaransu biya bukatan kai wasu ma sukan iya biyan bukatan illos insu wato iyayen ma mai gidansu to sai kaga komai ya tafi da kyau akwai farin ciki akwai ci gaba da su fada duk yaransu kai wani ma da dukan zuriyansu in yafi akan da shi kadai zai buga dare da rana
haka yake abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu Professor Murna Ame ta Jami'ar Jos da ƴan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Professor Ali Ahmed Difa da suka amsa gayyata mu suka kuma bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka da kuma wakili mu Zainab Babaji da su jagoranci tattaunawar da Dadi Balawaye da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata su ne duniya su ne dadi
masu sa'a a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma ga labarin duniya a takaice
Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Laraba inda ya jaddada goyon bayansa ga Isra'ila yayin da take ci gaba da kai harhara kan ƴan bindiga a Gaza da Lebanon tare da yin la'akari da mayar da martani ga harharan makamai masu linzami na Iran na baya-bayan nan. Kiran wayan shine tattauna wasu ta farko tun ranar 21 ga watan Agusta. Fadar White House ta ce mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris tana cikin tattaunawar. Mahaukacin guguwar Milton ta yi kaca-kaca da gabar tekun fasha na Florida a kudancin Tampa a daren jiya Laraba. Inda ta kakkaba wutar lantarki tare da janyo wasu guguwar da ke barazana ga rayuwa da barna da iska da ruwan sama a sassan tsaki da kudu maso yammacin jihar Florida a lokacin da ta isa kusa da Siesta Key a cikin gundumar Sarasota Milton ta kasance guguwa mai mataki 3 tare da matsakaicin iska mai tafiyar kilomita 205 cikin sa'a a cewar cibiyar kula da bala'o'in guguwa da ke da ofishi a birnin Miami
To masu sauraro da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi domin jin maimaicin shirin yanzu a madadin Sarfi Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Daji Balawi da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Mr. Charleston ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC assalamu alaikum